sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa inda ake ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a wasu sassan Najeriya, kasanana ta allaka shaye-shaye da wasu jama'a ke yi da rashin adalci na shugabanci. A jihar Kaduna Najeriya kuma kungiyar malamai da iyayen yara sun yi watsi da rage ranar Juma'a a jerin ranakun aiki. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Sakon Twitter da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fitar a lokacin taron kolin NATO a cikin watan Yunin bara, ya ce shugabannin kasashen yamma sun tabbatar da kasarsa za ta zama mamba da kungiyar kawancin kasashen yamman. Manyan jami'an diplomasiya a kasashen yamma suna kallon lokacin da shugaban na Ukraine ya fitar da sakon Twitter bai dace ba, kana yana zama takallar Russia, wanda ya sanadiyar mayar da martani cikin fushi da jami'an Kremlin suka yi. Sun dade suna kashedin cewa Moscow ba za ta lamunta ba a kara Ukraine a cikin kungiyar NATO, wani matakin wuce gona da iri da zai fuskanci martani mai gauni. Duk da barazanar Kremlin ko saboda girke dakarun da Russia ke yi akan iyakar Ukraine, shugaban Ukraine Zelensky yana ci gaba da matsin lamba da tabbatar da Ukraine a cikin kungiyar ta NATO, yana mai cewa haka ne hanya ɗaya tilo da za a dakile zaluncin Russia. Sai dai wasu ciki har da wasu shugabannin kasashen yamman suna ganin yin hakan ba zai taimaka ba, sai dai ma zai yi dalili da Russia za ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na zalunci. Kwamandojin dakarun India da na China sun fara tattaunawa daga yau Laraba akan janye sojoji daga wani yanki mai muhimmanci akan iyakar Ladakh da ake takaddama a kai a wani yunkurin sassauta rikicin soji da aka kwashe watanni 20 ana yi. An ba da rahoton cewa bangarorin biyu sun maida hankali akan janyewa daga yankin, ɗaya daga cikin wurare da suka tada rikici tsakanin China da India wanda ya kai ga aron gabas soja a cikin watan Mayu shekarar 2020. Tun lokacin ne kuma kasashen biyu suka yi ta girke dubban dakaru da jirgin makama a talari da kuma jiragen yaki a wuraren da suke takaddama a kai da ke kan iyaka mai nisan akalla kilomita 3,400. Jami'an sojan India sun ce za a kammala tattaunawar a cikin daren yau Laraba ko kuma gobe Alhamis. A yau Laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukar jiragen saman kasa da kasa a babban birnin Somalia. Wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata. Mai kamfanin motocin daukar marasa lafiya na Amin Ambulance, Abdulkadir Adan, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matukar bakin ciki da asarar rayuka da kuma raunuka da aka samu a Mogadishu. Ya kafa hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace. Nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna a harin ba. Kamfanin dillancin labaran Somalia ya ba da rahoton waɗanda suka mutu da ba san ko nawa bane. Kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab mai alaka da Al-Qa'ida wanda ke rike da wasu sassan Somalia ta sha kai harin baba mai akan manyan ma'aikatan gwamnati a babban birnin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani matukin jirgin sama na Koriya ta Kudu ya mutu a jiya Talata bayan da jirgin sa samfurin fafi ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin Seoul babban birnin kasar sakamakon gazawar inji a cewar sojan saman kasar. Ma'aikatar soja ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa matukin jirgin ya gaza fidda kansa a cikin jirgin bayan da ya samu gargaɗin tashin wuta a cikin injin jibi kaɗan da ya tada jirgin jiya da rana daga Sowon a cikin lardin Gyeonggi, kada ya faɗi a tsaunin da ke kusa da garin Hwaesong. Sojan saman ƙasar ta ce matukin, wanda aka gano sunansa da Shim, shi kaɗai ne yake cikin jirgin. Yanzu haka ana gudanar da bincike akan haɗarin. Samfurin jirgin F5S da dama ne suka yi hadari a Koriya ta Kudu tun cikin shekarar 2000 a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap, ciki har da jirage biyu da suka fadi a cikin tsaunukan gabar gabashin kasar a shekarar 2010 da ya kashe matuka guda uku. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Laraba cewa gwaji da ta kaddamar na baya-bayan nan ya hada da makami mai linzami mai tsananin gudu, inji shugaba Kim Jong-un, wanda ya kwatanta gwajin da yin nasara. Gwajin makamin ya tabbatar da ingancin aiki da kuma daidaitan makamin, wanda ya isa daidai inda aka auna da ke da tazaran kilomita 1000, a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa. Bayan gwajin da ta kaddamar a makon da ya gabata, masana sha'anin tsaro da dama sun ce Koriya ta Arewa bata gwada na'ura mai tsananin gudu ta HGV kamar yadda take ikirari ba, sai dai ta yi amfani da kwatankwacinta da ake kira MARV, amma fasaharta ta yi kasa. Sai dai duk da ingancin fasahar da aka yi amfani da ita, jama'an Amurka sun yi tar da waɗannan gwaje-gwaje. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ita ma ta yi Allah wadai da gwajin da ya saba wa sharuɗan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, daidai lokacin da al'ummomi ke fuskantar matsalolin rashin tsaro, malaman addini na kira akan jama'a su koma ga Ubangiji, sai ga shi wasu jama'a na ci gaba da aikata munanan ayyuka waɗanda kan iya ƙara jefa 'yan ƙasa cikin halin kakanikayi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Rashin tsaro shi ne babban matsalar da ke ciwo 'yan Najeriya tuwa ƙwarya, sai dai tare da ita akwai wasu matsalolin da ke addabar jama'a waɗanda ke kawo koma baya ga cigaban ƙasa. An jima hukumomi na damƙe masu ta'ammuli da shaye-shayen kayan da ke sa maye a Najeriya, amma kuma har yanzu matsalolin ba su gaji ƙarewa ba. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, kwanan nan ne mahukunta suka jira a wata unguwa da ta kasance maboya ga matasa maza da mata suna shaye-shayen kayan da ke sa maye da sauran sharholiya. Faruk Abdulrahman Sayudi shine shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu wanda ya jagoranci wannan samamen.
Tabbas mun je mun ga abin da bai da dadin gani, mun ga ana sayar da kwayoyi na sha da na sauran kayan maye, kuma mun tarar da matasa da mata waɗanda ke zuwa wurin domin kawai shaye-shaye. Akwai barayi, akwai masu shaye-shaye, akwai masu sisuwa, akwai wani abin bantakaici ma, akwai karamar yarinya da muka samu bata wuce shekara 16 ba, ta dawo daga makaranta wurin jarabawa, amma haka nan muka same ta cikin wani ɗaki suna shaye-shaye.
Lokacin samamen an tarar da jami'an tsaron 'yan ƙasa na Civil Defense na sa kai da hannu dumu-dumu ga ta'asar da ake tafkawa a wannan unguwar, abinda ya sama rundunar hukumar ta ɗauki mataki.
Sunana Hamza Adamu Illela, kuma ni ne jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Civil Defense. Bisa ƙorafe-ƙorafen da muka samu, wuraren da ake tsara ana ayyuka na ɓata gari a cikin garin Sokoto, har aka tarar da wasu daga cikin volunteers ɗinmu. So ko da ma muka bincika wannan volunteers ɗin namu, ba su ma da rijista da mu, amma muna nan muna bincike ta yadda an kai har suka shiga wannan volunteer ɗin ba tare sun bi hanyoyi na ƙa'ida ba. So bisa ga waɗannan ne aka dakatar da aikin su har sai an gama bincike, an gama tantance su.
Wannan na zuwa ne daidai lokacin da ƙungiyoyin fafutuka ke faman faɗakar da jama'a akan illolin shaye-shayen abubuwan da ake sa maye. Abubakar Mailato shine shugaban ƙungiyar Rajin Wanzar da Zaman Lafiya, wadda ko a makon nan ta gudanar da faɗakarwa akan wannan matsalar.
Kauda tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba. Supa ɗaya ɗin nan, kisa ɗin nan, abin da ya magana ƙona mutane 'yan bindigan nan, mafi yawanci su ko kuɗin fansa za su karɓa sai sun ce a samu musu ƙwayoyi a ciki.
Duba da cewa duk ƙoƙarin da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi na shawo kan wannan matsalar sun kasa magance ta, to ko me ya kamata a yi ga samun nasarar raguwar wannan matsalar? Professor Bello Daudan Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum.
Fitina ce wadda zalunci da rashin adalci ya kawo mu da a cikin ƙasar mu, don sanin wadda za mu yi da ita. A takaice, rashin adalci ga shugabanci shike kawo gamu, kuma duk inda rashawa ta yi yawa haka na faruwa.
Bisa la'akari da illolin da wannan matsalar ke haifarwa musamman wannan lokaci da wasu matsaloli na daban suka dababaita Najeriya, yin aiki da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga lalabin mafita daga wasu matsaloli. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. A Najeriya, sa'o'i kaɗan da sanar da faɗaɗa tsarin rage ranakun aiki daga sauran ma'aikatu zuwa makarantun gwamnati da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Wasu masu ruwa da zaki sun nuna damuwar rashin tuntuɓarsu tare da tabbatar da cewa tsarin ba zai taimaka wa ilimi ba. Daga Kaduna, ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya haɗa mana.
Kwamishiniyar ilimi ta jihar Kaduna Hajiya Halima Lawal wadda ta sanar da rage ranar Juma'a daga cikin jerin ranakun aiki biyar da aka saba a baya. Ta ce gwamnatin jihar Kaduna ta yaka ne domin baiwa malamai karin dama na zama da iyalansu da kuma kumawa gona. Sai dai kuma wannan sanarwa ba ta samu karbuwa a wurin kungiyar malamai da iyayen yara ta kasa ba. Alhaji Haruna Dan Juma shine shugaban kungiyar kuma ya ce akwai matsala a tsarin baki daya.
Ba mu san wani tsari aka bi na makoman ƴaƴanmu akan rage kwana ɗaya daga cikin kwanaki biyar ba. Alƙawarin da muka yi shine a makarantun gwamnati zuwa makarantun masu zaman kansu za mu ba da ƴaƴa daga Litinin zuwa Juma'a. Saboda Lahadi suna tare da mu a gidajenmu mu kuma muka sani da muke tafi da abinmu. To mu a jihar Kaduna ba ba mu kungiyar iyaye da malamai irin wannan dama sun zo an faɗa mana cewa a cikin kwanaki hudu nan ya za a yi da ƴaƴanmu ba. Ta yaya za a samu a rufe wancan gibi da aka samu zamanin wannan cuta, zamanin wannan rashin zaman lafiya, zamanin wannan yajin aiki da aka yi, gibin da aka samu. Ta yaya za a rufe wannan gibi-gibi yaran nan samu sakamako mai kyau.
Ita ma kungiyar malaman makaranta ta NUT Nation jihar Kaduna ta ce akwai kurakuran da tsarin ke kunshe da su. Kamar dai yadda shugaban kungiyar Kwamar Ibrahim Dalhatu ya tabbatar.
To abin da muke kallo shine shi kanshi in ka kalla duka abin da muke yi a kan mun mukan amfani da sati 14 ne. Kaga in ka ciccire kwanaki ɗaya a kowane sati alal aqalla zaka iya samun kwana 14 kenan. To kaga za a yi karatun kusan sati 11 kenan. To me aka koyar da yara a cikin sati 11? In kuma an ce an ƙara lokacin aikin ne to kuma in muka kalla dokan kungiyar kwadugo na duniya gaba daya shi kuma ya ce ba wani ma'aikacin da zai yi aiki fiye da awa 8 in kuma yayi to sai dai a biya shi abinda ake kira overtime wanda kuma ka san a jihar Kaduna ba ana biyan malaman makaranta overtime bane.
To ko me ra'ayin masu nazari akan al'amuran yau da kullun game da gutsire rana daya cikin ranaku biyar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a dukkanin bangarori ciki har da makarantu? Barista Elzubar Abubakar na cikin masu bibiyar al'amuran yau da kullun.
Kwana daya a tsarin tafiyar makaranta a zangon da yara za su yi karatu babban asara ne. Ranar Juma'an nan da yara za su je su yi karatu a zango in ka dubi ranakun suna da yawa. Za a yi asaran lokacin da za a koya musu, za a yi asaran darussa da za a koya musu, za a yi asaran tsokaci da za su dauka, za a yi asaran na karatun su da kuma abubuwan lalaci da za su iya shigowa a wannan rana daya. A gaskiya ba policy ne wanda ya kamata a ce an kakaba ma yara musamman waɗanda suka yi asaran awanni da ranaku can baya lokacin cutar corona ba. Da gwamnati dai za ta yi tunani sosai ta dubi irin asarar da za su yi na darussan da za su dauka da sai ta maida shi yadda yake a da. A gani na wannan shi yafi zama alheri.
Dama dai tun a farkon watan 12 shekarar bara gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rage ranar Juma'a daga cikin ranakun aiki a jihar baki daya. Amma a wancan lokaci ta ce banda bangaren ilimi tukuna. Sai ko gashi a wannan makon da ɗaliban suka koma makaranta za su fara zaman gida daga ranar Juma'ar da ke tafi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ayyana masu satar mutane, masu garkuwa da mutane da ƴan fashin daji a matsayin ƴan ta'adda. Akan haka ni tattauna da wasu ƴan Najeriya.
Sunana Lawali Man Passman. Yayi daidai hakan ga da yayi.
Saboda me kace yayi daidai?
Dalili na dai ko a musulunci wanda duk ya kashe mutum, kashe shi ya kamata a yi. To wannan mutane sun kashe mutane, sun yi ma matan aure da wanda ba na aure ne fyaɗe. Kamata a yi lalle su ma a kashe su.
To wannan mataki da shugaban ƙasa na ɗauka wasu na ganin cewa ya yi tsauri, kai ya kake gani?
Eh, wanda abun bai kai wurin su ba sune za su ga cewa lalle abun ya yi tsauri. Kaman mu da ababen ya ci garuruwan mu dukan mu, mu muna ganin ya yi daidai. Don wanda ya kashe wani ya kamata shi ma a kashe shi.
Kana ganin ayyana su cewa ƴan ta'adda ne da shugaban ƙasa ya yi shi ya dace da su?
Shi ya dace da su. Duk mai ka kashe dan uwan shi mutum ai dan ta'adda ne. Saboda hakan ga da ya dace hakan ka. Mu mun ji daɗin hakan ga da ya ayyana da su da ƴan ta'adda ne.
Saboda me kace yayi daidai?
Wannan ya kamata a ce ya dauki wannan mataki kinsu ne shi da abu ya riƙa ya kai da shi ma ya aina su. Al'amari ya riƙa yadda muke samun labarin mutanen nan abin ya riƙa da adadin da shi ya yi yawa. Amma inda ya dauki wannan mataki yanzu nan ya yi daidai.
idan aka ce ka ba da shawara aka kama mutum yayi satan mutane ko yayi fashin daji ko ma ya garkuwa da mutane wani irin hukunci ya kamata a yi mai wasu na cewa a yanke ma wanda ya satan mutane ko garkuwa da mutane hukuncin kisa kai kana ganin yayi daidai
wannan mataki yayi daidai da mu shi ne hukuncin kisa ai ba shi da wanda ya satan mutane da tace su da ina nan wannan falon na hanne da jakure wannan kuma da jakure wannan
gwamnatin tarayyar Najeriya ko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyana da masu satan mutane da garkuwa da mutane a matsayin yan ta'adda ya kaga wannan mataki
wai wannan mataki ne mun da kuma da su ya amfani haka saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya fitowa da yan dokoki da yan standard da suke yaki wannan mutanen da tun farko an yi nata su yan ta'adda da nan sun dade da gama da su ma a matsayin ana magana turu da su shi kawo mana ne din abubuwa da aka kawo yau kafin galaban mu suna kashe mana mutane suna yi mu ne da san ga dama da dukiya da al'umma
yanzu kana ganin cewa wannan mataki da shugaban kasa ya dauka na ayyana masu satan mutane da garkuwa da mutane yan ta'adda zai kawo zaman lafiya a Najeriya
ya ganin na zai kawo zaman lafiya dan ba wata hukuma ko wani human right wanda bai kafu zai yaki da shugaban kasa dan ya sa anya amma yanzu da aka riga aka bar su a matsayin yan ta'adda duniya ma za ta yi ya kasu ba Najeriya ba
a cikin laifukan da ake aikatawa a Najeriya akwai fyaɗe kuma fyaɗe ana ganin cewa yana cikin manyan laifuka a Najeriya da a sai ka ba da shawara shi malamin fyaɗe ya kamata a ayyana shi a matsayin yan ta'adda masu aikata wannan laifi
ayyana uku ni a gani na a wuri na laifi uku ya kamata ne gwamnatin Najeriya ta ayyana da su a matsayin yan ta'adda inda su suke mutane yana da gaske da fadi asalin yaɗe yana da gaske mutane kuma kusan na ma da kasa suna da gaske na uku ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi kokarin fitar da su a matsayin yan ta'adda saboda mu samu hutu da sauƙi a wannan al'amura yanda ka amana ka fadi ka amana al'umma ni a gani na
to kamar ga masu laifi irin na shigowa da kayayyakin da gwamnati bata amince ba kamar su moga da masu sana'ar ko safarar miyagun kwayoyi su ba ka ganin ya kamata a ayyana su yan ta'adda
to ainihin da za a yi safarar miyagun kwayoyi ko kuma makamai wa za a ce ma yan ta'adda an hana ka a san yan ta'adda an yi da su yan ta'adda ai su tun ma tare da su sanya da suna uku za a yi ke ka Abubakar za a ce mai abu za a ce mai garba ai da take da
suna na Alhaji Mustafa Suraji Salman Shagaba
Salma mi za ka ce a game da matakin da shugaba Buhari ya dauka na ayyana masu satan mutane garkuwa da mutane da kisan mutane a matsayin yan ta'adda
ai wata san shugaba Muhammadu Buhari ya makarama da daukar wannan mataki kin ba ya kamata a ce ya riga ya dauki wannan mataki mun ai ba za ka tausaya wa mutane ba ran sai da tambuwa sai ka kusanci inda ake wannan abin shine za ka tausaya wa jama'a mutane suna cikin wani mabuyacin hali ina an zauna kamar babu gwamnati saboda ya rasulullahi babu wani bai fada a ce a kasan nan mutane suna abin da suka ga dama wani ya rasa uwarsa wani ya rasa ubarsa wani ya rasa iyarsa wani ya rasa ɗansa
to yanzu kana ganin cewa wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka zai kawo maslaha ga satan mutane zai kawo maslaha ga garkuwa da mutane a Najeriya
in an dauke shi da zuciya daya abun ana so a kawo harshen sa ai abun ba wai ya gagar gwamnati bane akwai wasu masu hannu da su da cikin gwamnati wanda suke taka rawa akan wannan matsala
to amma dai wannan talba wannan ra'ayinka ne ko kana da hujja a hannu cewa ga wani jami'in gwamnati a cikin masu marawa masu aikata waɗannan laifuka a baya cewa akwai hannun gwamnati a cikin waɗanda ake waɗannan laifuka a sashen su ko wuraren su
ko ma ba hannun gwamnati a ciki akwai hannun su wanda suke da su wannan abin kai ya kawo karshe
suna na Alhaji Adamu Abubakar ne an fi sani na da Adamu ne kuma ni ne sarkin Hausawa na Amafa a jihar Niger Delta ina san
lai ya kaga matakin da shugaba Buhari ya dauka na ayyana masu satan mutane masu garkuwa da mutane a matsayin yan ta'adda
eh to ka san abinda ni na gani a kai shugaban kasa ya yi tafiya saboda yanzu a halin da ake ciki yanzu a da muna da ta'adda da yake yanzu an riga an matsa kuma tuciyar sun koma cikin lamba da su da dani to kaga yanzu ba za mu dana ne dan ta'adda lamba ba saboda haka ina jin da duk abin da yasa kenan shugaban kasa ya sa dinar Buhari ya hada su gaba daya dan ta'adda saboda abinda yan wa'anda yan ta'adda ke yi yanzu shine su ma ki lamba tunda suna kace innocent people ko suna karban kuɗi ko da yake su yan ta'adda ba sa karban kuɗi sai su zo su kace wa'anda bai kamata ba da shi
yanzu ba za a rada sai ɗan ta'adda da kidnappers ba, amma da isa kenan nake ganin shugaban kasa ya hada su gaba daya akan su ɗan ta'adda.
A matsayin ka na jami'an tsaro, kana ganin cewa wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka zai kawo dawwammamin zaman lafiya a nan Najeriya, musamman a sashen arewacin Najeriya?
Kwarai da gaske, in ka duba ka gani ka san hada akwai wurare da yawa da waɗannan mutane suka karma ko ba gaskiya ba. To wannan declaration da gaban kasa ya yi a banan nan akan cewa jami'an tsaro ba daya da waɗanda suke yan ta'addan da waɗanda kidnappers din duk gaba daya hada, ka ga yanzu a wannan jihohin mu na arewa fara samun zaman lafiya ba kamar da ba.
Akwai masu ra'ayin cewa da masu aikata laifuffuka da yawa irin su masu shigowa da makamai, irin su masu fyaɗe da irin su masu safara ko mu'amala da ƙwayoyi, ya kake ganin wannan?
Eh to ka san a wannan bangare ko na abin nan na gwamnati akwai shugabannin shi. Sunana Alhaji Musa Kanga Ekiti State.
Alhaji Musa Kanga, shugaban Muhammadu Buhari ya ayyana masu satan mutane, masu garkuwa da mutane da yan fashin daji a matsayin yan ta'adda, ya kaga wannan mataki da shugaban Buhari ya dauka?
Ka san shi da nake Umaru Tambole da yake tamkari ga sarki na kana sabowa nan tana zumbudewa nan ne ga jagoran iko dai sai mu ce to lalle ana hakikanin sa alhakika mun ga tsaho amma ba mu ga saniya ba, bangaren tsaro dai babu wata rawa da an kataka.
To amma yanzu shugaba Buhari ya ayyana waɗannan masu satan mutane da garkuwa da mutane a matsayin yan ta'adda, ba ka ganin cewa yanzu shugaba Buhari ya fara ɗaukan matakin kauda waɗannan masu aikata laifuffuka?
Alhaji Umaru Tambole ya dauke su matsayin yan ta'adda yanzu shekara nawa aka wannan ta'addan shi, yanzu sun cika kosu a sun gama sai an dauke su yan ta'adda.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida da Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Ayin nasarar da ta samu a wasan bude gasar kofin nahiyar Afirka kasar Kamaru mai kaban bakuncin gasar za ta kara da Ethiopia a wasan su na biyu shekarun kunin su a ranar Alhamis, yayin da Ethiopia za ta ja dan marar cetukanta bayan kashin da ta sha a wasan ta na farko. A halin da yanzu Dan Domitable Lions sun din Kamaru ki gaba a rukunin su na A, kuma daga dukkan alamu za ta tabbatar da matsayin ta a 16 karshe in ta yi nasara a yau din a ranar Alhamis. Wasu manyan ƴan wasan kasar Ghana Black Stars sun yi imani za su iya dira daga rukunin bangarori duk da kashin da sun kasha a hannun kasar Morocco a wasan rukunin C na farko a ranar Litinin da ci daya mai zafi. Kashin da ya jefa kasar Ghana tsaka mai wuya
domin sai ta doke kasar gaban da Comoros a wasannin su guda biyu kan su iya izawa gaba zuwa rukunin na 16 sai dai captain Andre Ayew da Jonathan Manson da sauransu na da yakinin cewar za su baiwa marada kunya mun yi imani da kanmu da abinda zamu iya yi ba dai dadi kasha kashi ana dabda kammala wasa amma wasan farko ne muna buƙatar mu duba inda muka kuskure sa'annan mu ƙara yin azama muna da wasanni biyu gabanmu don haka za mu kai labari shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kete Koko ya ce yayi imani Black Stars in Ghana za ta zaburo daga kashin da ta sha a hannun Morocco ta lashe sauran wasannin ta a rukunin su Black Stars ta fadi da ci daya a hannun Morocco a Stade Ahmed Ahidjo Stadium daga kwallon da Sofiane Boufal Allah ya dana mata a rukunin si don haka wasan ta na gaba Ghana za ta fita neman nasara ne kurum akan kasar Gabon ranar Juma'a da yake magana da ɗan jarida a wurin atisayin kungiyar yau Laraba da safi kace kake yayi kira ga ƴan Ghana su mara musu baya kungiyar ta farfado sosai kuma atisayin suna da daukar ido ƴan wasan yayin daukan horon su sun aika da sako da kuma alamu na shirin su yaran za su komo hanyar yin nasara kuma nayi imani a ranar Juma'a za su haska akan Gabon inji shugaban GFA Kete Koko har yau dai a gasar cin kofin nahiyar Afirka a wasannin da aka yi jiya Nigeria ta yi nasara akan Masar da ci daya mai ban haushi sannan Sudan da kasar Guinea-Bissau sun yi barambaran a rukunin na biyu wasa tsakanin Mali da Tunisia a gasar cin kofin nahiyar na Afirka yau kusan ya lalace yayin da alƙalin wasa ɗan Zambia Jani Sikazi ya tayar da wasa kan cikin lokaci a cikin wannan wasa an samu bugun penalty biyu na farko da Ibrahim Koni na Mali ya saka a raga a cikin mintuna na 48 da kuma wanda Ibrahim Mankoro ya kama yayin da wasan ya yi nisa duk penalty biyu sun ɗan jawo ƴan mahawara kan a amince da su an ƙara samun rudani kan ƙarshen wasan alƙalin wasan ya busa usunsa don kawo ƙarshen wasan saura minti 5 aka dai ci gaba da wasa a ƙarshe ya kawo ƙarshen wasan daidai minti 89 daddacewar an tsatsaya a wasan hada da tsayawar da aka yi don tuntubar jami'ar da ke gyaran kurakuran alƙalin wasa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice
wallahi ta kace sakon Twitter da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fitar a lokacin taron kolin NATO a cikin watan Yuni bara ya ce shugabannin kasashen yamma sun tabbatar da kasarsa za ta zama mamba da kungiyar kawancin kasashen yamma manyan jami'an diplomasiya a kasashen yamma suna kallon lokacin da shugaban na Ukraine ya fitar da sakon Twitter bai dace ba kana yana zama takalar Russia wanda ya sanadiyar mayar da martani cikin fushi da jami'an Kremlin suka yi Kwamandojin dakarun India da na China sun fara tattaunawa daga yau Laraba a kan janye sojoji daga wani yanki mai muhimmanci a kan iyakar Ladakh da ake takaddama a kai a wani yunkurin sassauta rikicin soji da aka kwashe watanni 20 ana yi. An ba da rahoton cewa bangarorin biyu sun mai da hankali a kan janyewa daga yankin ɗaya daga cikin wurare da suka tada rikici tsakanin China da India wanda ya kai ga aron gabas soja a cikin watan Mayun shekarar 2020. A ƙarshe a yau Laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa a babban birnin Somalia wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata mai kamfanin motocin ɗaukar marasa lafiya na Amin Ambulance Abdulkadir Adan ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matuƙar baƙin ciki da asarar rayuka da kuma launuka da aka samu a Mogadishu ya kafa hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna a harin ba
to ma sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya gabatar da shirin da Julia da Rasham da ta bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu Ahmad Hafiz Baballe na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.